أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسا دعاء مجلسي نقوم شابقي أتكن مجلس مجالس منا tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin wannan watan wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a garin nan namu na Kano Allah ya kara masa kariya da albarka da tsari tare da sauran garuruwan musulmi a yau 17 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 2 ga watan shida shekara ta 2018 jiya mun yi kuskure muka ce 2 ga wata jiya yau ne 2 jiya daya yau insha Allah za mu tashi aya ta 71 ko fan talaka hatta idza na'am ta 74 na'am aya ta 74 a cikin suratul kahf sai dai kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyin da aka rubuto Na'am tambaya ta farko wannan yace assalamu alaikum tambaya ta ita ce mahaifina ne ake bin sa bashin azumin wata daya sakamakon rashin lafiya da ta same shi har ya rasu cikin ciyar shin ciyar masa za a yi ko yaya da fatan Allah ya kara wa malin lafiya amin uzuri yana da uzuri wanda yake da rashin lafiya haƙƙin sa in ya samu lafiya ya rama to Allah bai ya samu lafiya ba saboda haka ya mutu a halin uzuri dan haka ba za a neme shi da ramuwa ba a wajen Malik kuma wannan yake shine sahihi ya dauki hadisin inna ummi matat wa alaiha sawm hal yanfa'uha in qadaituhu anha wata wadda tace mahaifiyarsa wanda yace mahaifiyarsa ta rasu akwai azumi a kanta yace zai amfane ta in na biya sun dauke shi akan azumin bakance saboda dalilin wata riwaya da tazo ta wannan hadisin alaiha sawmu nadrin akwai azumin wato bakance akan ta ka'idar usul shine hamlul mutlaq ala al muqayyad can an sake shi ba kaidi nan kuma aka kayyade da cewa azumin na bakance ne to akan haka ya zamanto shine asali wajen waɗanda suke idan mutun yayi bakance zai yi azumi to shine idan ya rasu ake daukan wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha da tarwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyu wanda ya mutu akwai azumi a kansa to waliyansa sai su yi masa azumin wa anar waliyai anan wato sune asibai masu cin gadon sa da asibci to sai su raba azumin tsakanin su biya amma shi wannan abisa yanda yazo a wannan tambayar babu ramuwa a kansa babu ciyarwa lokacin da yake rashin lafiya za a jira har warkewarsa Allahumma illa idan ya kasance tsoho ne tare da rashin lafiyar akwai tsufa da ake ganin ko ya samu waraka ba zai iya ramawa ba to a yayin nan yayin da yake wannan rashin lafiyar sai a rinka ciyarwa gare shi a maimakon kowace rana kamar yanda idan yana da lafiyar sai yana da tsufan da ba zai iya azumi ba za a rinka ciyarwa a kansa kowace rana to idan irin wannan hali ne idan ya zamanto ya mutu ba a riga an ciyar ba to iya adadin kwanakin da suke kansa sai a ciyar da miskinai ga kowace rana miskini guda daya mudu biyu ko kuma a yi abinci wanda yake isasshe wanda mutum zai ci ya koshi a ba ma miskinai da iya adadin ranakun kamar yadda Anas ibn Malik ya kan yi sai ya tara miskini 30 farkon azumi ya ciyar da su abinci da kowannen su zai koshi ya yi azuminsa na shekara kenan na wata na'am barakallahu fi sannan ya ce wannan menene halaccin daukar wani wasa da sunan sana'a kuma kudin da aka samu tanan za a fidda masa zakka eto shi wato ana nufin wato kamar bal ko polo eh to gidan kallo daban ball daban da wasa daban wato gaskiya wannan ku kyale ni bazan amsa tambayan nan bai kuma akwai ban amsa tambayar bayo insha Allah zuwa gobe zan ƙara dogon nazari akan ta saboda abu ne wanda yake akwai fuskoki da dama akwai iskal zamu so kada a dauki bangare daya a manta da sauran bangaren na'am wannan yace na'am na'am amma sai da taba da giya wannan ai zahiri ne sai da sai da taba da giya wannan kudi ne na haram wanda mutum ba zai ci daga gare su ba wanda yake kudin su sun shiga cikin wannan rabuwa zai yi da su ba sadaka zai ba rabuwa ake da su ba sadaka ake ba fitar da su ake cikin dukiya shi wanda aka bama zai iya ci amma ba za ka bayar a gina masallaci da su ba ko a sai qur'ani a sa a masallaci a sai ka bama mabukata su ci su in suka ci halak malak din su ne saboda Allah zai bashi ladan kubuta daga haram cewa ya bar haram Allah zai bashi ladan amma ba ladan abin da ya ciyar ba amma Allah zai bashi ladan ya fita daga dukiyar haram domin fita daga dukiyar haram bin Allah ne kamar yanda yin wajibi yake bin Allah barin haramun bin Allah ne so haka Allah zai bashi lada akan wannan fita daga dukiyar haram da yayi sannan wannan yace Allah ya kara wa malin imani da kwanciyar hankali amin wannan a lokacin da aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya ce sallallahu alaihi wasallam zai ce ko fa salatin ibrahimiya ya kamata mutum yayi wanne ne ya kamata mutum yayi a sharu a lafiya ai abinda malamai suka gudana akai shine an ambaci sunan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ba ko shi aka ci ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam su ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ga altafan malaman hadisi nan cike suke zaka gani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama to kamar ijma'i ne na malamai cewa yayin da aka ambaci sunan sa wannan salatin idan mutum yayi ya sauke nauyin abinda aka ce in an ambace shi mutum yayi salati kuma cewar al-bakhil marwaci shine wanda aka ambace annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa salati ba idan yayi sallallahu alaihi wasallam kada ya wadatar inda salatin ibrahimiya yake ayyana shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da ayi salati a gare shi wajen ayyukan ibada kamar yanda yace kamar salati a asali yazo ne wajen yin salati a gare shi cikin sallah bayan an yi tahiya suka ce mun san sallama a gare ka shine at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi to yaya salati yake shine ya koya musu to saboda haka wannan shi ake yi haka zalika kamar wajen sallar janaiza in aka karanta fatiha salatin da za a yi shi za a yi haka zalika wajen kiran sallah idan mutum ya ji kiran sallah aka gama kiran sallah yace fa sallu alayya in kun ji mai kiran sallah yayi kiran sallah ku fadi irin abin da yake fada summa sallu alayya wa sallallahu liyal wasila sannan ku yi min salati ku roƙa min wasila to wannan salatin da ake yi bayan kiran sallah shi ma salatin ibrahimiya ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma kuma wajen ambaton sunan sa ba sai mutum yayi salatin ibrahimiya gabaki ɗaya ba bisa ijma'in yanda malaman hadisi suke yi da kuma sauran malamai wajen ambaton sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am 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 sallar na'am wajen sallar janaiza ana yin raka'a farko kamar yanda yazo a hadisin Ibn Abbas Fatiha ake yi raka'a ta biyu afwan kabbara farko Fatiha ake yi kabbara ta biyu sai ayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku sai ayi addu'a kabbara ta hudu nan ne malamai suka yi sabani a wajen mazhabar Malik za a sake addu'a sannan ayi sallama a mazhabar Imam Ahmad din akai kabbara ta hudu sai kawai ayi sallama mutum ya kara da addu'ar yafi bisa kawai yayi sallama na'am wannan shine to salatin da ake yi salatin ibrahimiya ne a cikin salatul janaza sannan wannan yace Allah shi gafarta malan na taso daga Abuja zuwa Kano sai na tsaya a Zaria na hada sallar azhar da la'asar da na iso Kano kuma sai na tarabba ayi sallar la'asar ba to zan sake yin la'asar din ne idan ka shigo cikin jami'i in ka samu jami'i sai ka sake domin annab sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sallaita fi rahlika thumma adrakta al-imam fa salli ma'ahu fa innaha takunu fa innaha laka nafila idan kai salla a gida sannan ka riski liman to kai salla tare da shi sai ta zamanto maka nafila wannan zai yi ba ta farkin wajibci ba ta farkin sunna da samun nafila kuma lokaci yakan karfafa yin wannan sunnar ta kan karfafa idan mutun ya kasance ya zo waje wanda yake ana kamar ya zo inda yake masallaci ne mutane ana sallaci kuma ya shigo cikin masallacin ko haraba yace ai shi ya riga yayi salla ya koma gefe bai shiga cikin mutane sun yi salla ba ko ya koma ya fitar daga masallaci ana salla kowa yana salla shi kuma yana gefe baya salla ba a son wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani duk da uzurin sa bai da bai salla ba yace alasta rajulan minal muslimi yace kai ba mutum bane cikin musulmi wanda ya nuna kan cewar abinda ake nema daga mutum musulmi in ya halarci jama'ar musulmi suna salla yayi salla tare da su alaikum assalam kamar mun da suke zuwa cikin karatu yawan su za ga musulmi to ai sun riga sun yi jami'i idan suka zo sai zamanto sai a samu tasalsul wani jami'i ne zaka ce mutum idan mutum yayi jami'i yazo yaga ana salla ya kace ya shige jami'i in kuma wata lura ta sashi ya sake fita ya je wani wajen ana jami'i to shikenan sai ai tasalsul sai ta yin jami'i kenan yana ta ina da na jami'i ana maganar wanda ya salla shi kadai ko fi rahlihi ko a gida idan yazo shine sai ya sake salla amma idan a cikin jami'i ne kuma lokacin mutun zai rinka aunawa da masalihi da mafasid akwai waje wanda zaka shiga zaka ga kan cewar a kebancewa a gefe din zai iya sanya riba da kokonto da tuhuma da zargi a cikin mutane in baka shiga ciki an yi salla ba to a cikin irin wannan ko da jami'i kai ka shiga kai jami'i kai salla tare da su shine yafi saboda haka mutun zai rinka aunawa da masalihi da mafasid a wurin wurin ka'idar dai shine in kai salla kai kadai zaka iya shiga cikin jami'i ka sake ta ka shiga cikin jami'i ka sake ta sannan ina hukuncin kasuwancin da ake yi yanzu na mutum ya zo da ATM card sai a cire kuɗi ta hanyar POS sai a bashi cash amma za a dan cire wani abu daga kuɗin misali da aka cire 20,000 sai ya bada 1,000 sai wannan ba komai abin na a hidima ce ujura ce commission ba harshen shari'a bane commission harshen kasuwanci ne to nan ku ana tunda ana magana hukuncin shari'a sai mai amfani da harshen shari'a ujura shine ake ce ma ujura lada yanzu alal misali idan ka ba mutum ATM dinka kace da Allah je ka ciro min kudi na a PO a ATM ka bashi katin ka idan ya je ya dawo ba za ka bashi lada ba ko kuma ka zo layin ATM kaga layi mai tsawo sai ka ce ma wani da Allah kama min layin nan in ya zo ka karba zan biya ka yanzu abinda ka biya mutumin nan da ya tsare kansa ya ki tafiya ya je ya ciro maka kati ba aiki ya maka ba in ka biya shi halal din yace halal yace ko ba halal yace ba to haka dalika wanda yake yawo da POS ina mai ATM zo ka karbi kudin ka shi ma hidima yake maka saboda haka hidima ce ba riba bane wadansu suna dauka in dai suka ji an yi danyi wani kari sai su ga kamar riba ce wannan ba canji bane ba bashi bane hidima ce yake maka sai ka kamanta da kan cewar da zaka wakilta wani yaje ya ciro maka in ka biya shi lada ya ci halal kuma abinda ka biya haƙƙi ne ujura ce sai dai kawai sharadinta ya zamanto babu jahala ba ka ce ba na abinda ka gani ba ba na abinda ka ga dama ba dole ya zamanto kan cewar domin shi asalin wato contract asalin akadi na lada na aiki dole ujurar ta zamanto sananne masalan ya ce duk 1,000 da zan ciran maka a dukkan 1,000 naira 50 za ta bani ko kuma ya ce naira 5 a dukkan 1,000 saboda haka in ya ciro maka 10,000 za ka bashi naira 50 in ya ciran maka 20,000 za ka bashi naira 100 wahakala dole ta zamanto ujurar sananna ce dan in ba sananna ba ce an yi jahala an saba ma Allah sai an tuba duk da yake ba za a ce za a bata cinikin ba amma an akai sabani a cikin irin wannan to sai a koma ujratul mithl mecece ujratul mithl sai a koma wajen waɗanda suke sanannu akan irin wannan aikin a ce wanda yazo yayi wannan hidima nawa ya kamata a ce an bashi to sai a warware shari'a to shi yasa shari'a take hana yin abin da yake akwai jahala dan ka a rinka rigima na'am to sai na'am ba wai wannan ba administrative charges bane wannan charge ne na ainihin hidima na aikin da suka yi kuma in kuka kula yanzu idan ka je su kansu babban banki ai sun sanya charges da idan ka je da ATM din wani banki ka je wajen ka je da katin wani banki ka je ATM na wani za su caje ka naira 65 idan kai wani idan ka cira sau uku ko sau biyu ko makamancin wannan to kaga wannan abu ne wanda yake hukuma ta sanya to wannan abin da ta sanya shi ma ya wato charge ne wanda yake ya dace da shari'a duk da yake dai yanzu irin charges din da central bank suke sawa sun kawo su ga baki ɗaya charges din su domin malamai su duba su su gani wane charge ne wanda yake ya dace da shari'ar musulunci a ce bankunan musulunci shi za su rinka caja dan ba duk charge da central bank ne suka sa ba bankunan musulunci ya kamata su caja wanda bai dace ba a soke wanda ya dace a tabbatar to wannan duk kun ga yana daga cikin kokarin da ake yi a kan wato a shigar da tsarin bankin musulunci a cikin rayuwar al'ummar musulmi a wannan kasar da yake alkhairi ne babba Allah ya kawo mana albarkacin kokarin da sarkin Kano Alhaji Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya lokacin da yake gwamnan central bank da ya kawo bankin musulunci ba karamin canji aka samu a kasar nan ba da wannan abin sai tukuna idan mutum ya tsaya yayi la'akari da irin abubuwan da suke faruwa na mu'amalar hada-hadar kuɗi da irin canjin da aka samu sannan zai ga irin fa'idar da take ciki Allah ya sanya mana alkhairin wannan canji administrative charges wannan wani abu ne da suke fada a wani lokaci suna boye riba da sunan administrative charges administrative charges shine wato charging da ake dauka akan aiwatar da wannan aikin da aka yi to shi zai iya zamantowa commission to amma mushkilan abin da yake faruwa su bankuna suna da zalunci in suka tashi baka bashi da ruwa bayan ruwan da zasu caza sai sun fitar da wani commission sun fitar da wani charge sun fitar da wani stamp duty sun fitar da an suka soma lissafa maka charges daban-daban wanda yake ake zalunci ta nan wajen to shi yasa duk inda ka ji a ka'idar wato mu'amalar kuɗi ta bankin musulunci in akai magana administrative charges sai su ce ba za a sanya wato ba za a wajabta su ba sai da muraqaba sai da sa idan malamai na shari'a da suke kula da harkar wannan bankin abinda ake ce ma shari'a board mu anan ake ce musu administrative committee of experts a kowane banki na musulunci sai sun sa ido kan cewa duk inda aka ce administrative charges ne to banki ba kawai za su sa shi ba gaba gadi sai sun kai ma malamai sun tabbatar cewa babu cuta a ciki babu kuma koyar ba da cinta ta wata hanya saboda haka kalma ce wadda take wato a dunkule take ba za a kabe ta gaba daya ba ba a raddin ta gaba daya akwai tafsir na'am to ba tambaya ta karshe dole ba lokaci da ya ja shine wadda mace ce take da ciki kuma tana jini amma jinin ba na al'ada bane jinin bari ne to duk sanda zan yi sallah zan yi wanka ne kuma me hukuncin sallah ta da azumi na Allah ya saka malam da alkhairi duniya da lahira Allah kuma ya sa aljanna mu kuma malam amin shi jinin bari a bisa akwai sabanin malamai akai abinda muke fatawa da shi akai shine mazhabar Imam Ahmad cewar jinin bari ba jinin al'ada bane baya daukan hukuncin jinin al'ada a koyaushe yazo saboda haka mace in ta ga jinin bari ba za ta bar sallah ba ba za ta bar azumi ba za ta dauki hukuncin mai istihaba za ta yi alwala ga kowace sallah ba wanka za ta yi ga kowace sallah ba ba za ta yi wanka ba yayin da take ganin jinin sai dai kowace sallah za ta yi mata alwala in ya dauke ba za ta yi wani wanka ba domin jinin rashin lafiya ne idan wannan jinin idan ya kasance da tai jinin barin ya zo da da wanda surar jiki ya fita daga gare shi to za ta fita idda daga wannan jinin amma idan surar da bai zo ba in gudan jini ne kawai da tsoka wanda ya fita ba za ta fita daga idda daga wannan jinin ba bambancin su kenan da wato jinin al'ada kun san jinin al'ada ana kirga shi a cikin a jinin fita daga cikin takaba to amma wannan in tai bari idan dan idan jinin idan dan da aka haifa yana da surar mutum to zaka dauke shi a karewar idda da karewar takaba amma in ba shi da surar mutum gudan jini ne kawai ba zaka dauke shi a karewar idda ba wannan shine abin da muke fatawa akai akwai sabani mai yawa na malamai amma wannan shine abin da ya rinjaya gare ni mazhabar Malik ba haka bane a mazhabar Malik jinin da mace take gani lokacin da take da ciki jinin al'ada ne za ta daina sallah sun sanya wanda ta gani tsakanin wata uku na farko da wata uku na biyu da wata uku na ƙarshe kowanne da iya haddin iya kwanakin da yake yi a bisa matsala ce ta ijtihadi saboda babu nassi akai wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir
rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
نعم الله يجي فانطلق سيسك تجب تفيع wato bayan sun fita daga kan daga kwalakwale sai suka ci gaba da tafiya akan gabar kogi akan gabar wannan tekun hatta idza laqiya ghulaman har sai da suka hadu da wani yaro al-ghulam shine wanda yake bai kai shekarun balaga ba amma ya tada daga barin cewar wanda yake za a ce dan karamin yaro mai rarrafe daga zaran lokacin da ya zamanto yana da tamyizi daga zaran lokacin da ya zamanto cewar yana iya magana har lokacin da ya kai yana da tamyizi bai kai balaga ba wannan shine munzalin balaga ai su munzalin al-ghulam wato suka sai suka hadu da yaro faqatalahu sai ya kashe shi wato suna haduwa da shi sai ya kashe shi a cikin hadisin Abdullah ibn Abbas an yi sabani wajen riwayar wajen yanda ya kashe shi a riwayar Ibn Uyayna ya kama kansa ya kama kansa ya murda wuyan ya karya wuyan ya tsige kan daga wuya a riwayar Ibn Jurayj kuma yanka shi to qal sai annabi Musa ya ce masa aqatalta nafsan zakiya yanzu kai ka kashe rai zaka kashe rai tsarkakakka bighairi nafsin ba tare da wannan ran ya kashe wani rai ba laqad ji'ta shay'an nukra hakika ka zo da abu wanda yake mummuna abin ai inkarin sa wato ba zai yi ai shiru akan wannan ba zahirin shari'a yaro wanda yake bai kai balaga ba wanda rufi'a anhu alqalam ko babu laifi akan sa amma ka kama ka kashe shi ba tare da ya kashe wani rai ba haka take a cikin qira'ar Asim aqatalta nafsan zakiya a qira'an Nafi'u da Ibn Kathir da Abu Amr aqatalta nafsan zakiya zakiya ita ce sigatu fa'il na zaka wato wanda yake ya tsarkaka dukkanin su ma'anar su daya zakiya mai isa matuka wajen tsarkaka sigatu fa'il ce amma ko zakiya sigatu fa'il ce ma'anar su dai duk ɗaya wato tsarkakakka wadda take wato babu rai wanda yake bai yi wani laifi ba babu wani nauyi a kansa babu wani aibi tare da shi haka zalika kuma wajen nukra da nukura da dhamma siqra'a sunafi' kenan Rafi' al-Madani ya karanta ta laqad ji'ta shay'an nukura da sai ka dan ittika'i akan kaf din nukura sabanin qira'a jumhur wanda take da sukun nukura dukkanin su ma'anar su daya masdari ne na inkar wato abun da yake nakir ai bi ma'ana abun ki abu wanda yake mummuna a wajen ibnu atiya nun din nukura din nan shine rabin alqur'ani a wajen kidayar haruffa in ka karanta har in ka raba haruffan alqur'ani tun daga ba'in bismillah ta farko zuwa sin din minal jinnati wan nas to harafin da yake tsakatsaki a cikin kidayar haruffan alqur'ani a wajen ibnu atiya wannan nun din ta nukura amma ya gabata mun ce muku jumhurin malaman tafsiri sun ce walyatalattaf ta din walyatalattaf ita ce tsakatsaki yanzu da computer za ku iya mana wani ya ciro mana da computer ga harufan alqur'ani nawa ne sai kaga ina rabin ya tsaya da computer sai ai su ma malaman IBB suka kirga ban san kai kana da computer duk zaka yi sai dai kawai rigimar da za ta zo wajen waɗansu harufan da ake ƙarawa saboda nutuki ba sa cikin ar-rasmul uthmani sai wanda ya san ilimin rasm dole sai wanda ya san ilimin rasmu sannan shine zai iya yin kidayar na'am qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra yace shin ban fada a gare ka ba cewar kai ba za ka iya hakuri tare da ni ba kaga sai ya ƙara laka anan a can cewa ya alam aqul ban fada ba za ka iya hakuri da ni ba kaga sai yace ban fada ba ai na fada amma nan sai ya fuskance shi yace dan baka da uzuri ka ce ba za ka sake tambaya ba ka ce waccan uzuri ce ne maka uzuri to wannan kuma fa shi yasa sai ya kawo laka da lamut tabligh wannan ita ce ake cewa lamut tabligh alam aqul laka ban fada maka ba kai ba za ka iya hakuri tare da ni ba dan ya san cewar inkarin shi aka fuskanta da shi qala sai an to da ya ga masa haka qala sai annabi Musa yace masa in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni idan na tambaye ka kan wani abu bayan wannan marrar fala tusahibni to kada ka kyale ni in ci gaba da binka ai kada kai musahaba da ni wato kada ka abokance ni wato kada ka kyale ni in ci gaba da binka qad balaghta min ladunni udra yayin nan haƙiƙa ka isa matuƙa na yanke hanzari daga gare ni wato daga fuskata duk wani hanzari da zan baka na ka yanke ka rabu da ni to ka su kana da wannan hanzarin ka ji mutane masu karimci masu tsayawa akan maganarsu annabi Musa ya ce zan iya haƙuri da kai da ya na farko ya ce la tu'akhidni bima nasitu mantuwa ce to da ya sake na biyun to bai kamar yadda ce ai wannan ma wata mantuwar ce sake bani dama ba wannan bai dace da karimci ba ka yi mantuwa an baka uzuri to ka zama to a shirye ki kuma ka ɗauki makomarka sai ce in na sake to wannan kaga sharaɗi ne waccan uzuri ne kamar yadda ya zo a hadisin Sa'id ibn Jubair kanat min Musa kanatul ula min al-Musa udran wa min al-thaniya shartan ta kasance daga annabi Musa ta farkon uzuri ce neman hanzari ne amma ta biyun sharaɗi ne saboda haka idan ka nemi hanzari daga mutum bai dace da karimci ba ka sake zuwa ka sake neman hanzari daga gare shi wannan in kai haka sai ya zamanto tamkar Iblis da ya ce ma Abu Huraira bazan sake tambayar ka bazan sake zuwa ba kashe gari ya sake zuwa yace to kyale ni bazan sake zuwa ba wahala ce da wani ya kawo uzuri sai da ya kawo uzurin har na uku a na uku ne Abu Huraira yace sai ya kai shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to yawan kawo hanzari bai dace da dabi'ar karimi ba shi yasa Annabi Musa annabiyin sai bai kawo hanzari ba sai ya gitta ma kansa sharadi in na sake tambayar ka wani abu bayan wannan to ka rabu da ni ka isa matuƙa wato ka samu hanzari isasshe min ladunni daga gare ni ladunni haka take a ƙira'ar jumhur nafi'u ya karanta min laduni ko min laduni da shafi nunul wiqaya takhfif ne kawai sauƙaƙa faɗa ne ladunni da dan nauyi laduni da sauki wajen fada wa fi ladunni laduni qalla wa fi qadni wa qatni al-haf wa aidan qad yafi kamar yadda ibnu malik yace a wajen a wajen shafi nunul wiqaya wa fi ladunni laduni qalla a wajen ladunni qalilan larabawa suka ce laduni to kadan din amma qira'a ta zo da shi shi yasa kaga ibnu malik a cikin amanarsa bai ce shazi ba sai ce kadan ne tunda abinda alqur'ani yazo da shi ba zaka ce ya saba kaida ba sai ce qalil laduni qalla wa fi qadni wa qatni haka man qadni da qatni shi ma akan ce qadi a ce qati kamar yanda ake cewa laduni da maimakon ladunni to wannan da wannan a shi haka qira'at ta zo na'am
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
فانطلقا في سكة جبدة تفيا حتى إذا أتيا أهل قرية هل سيدة سكزو وجم متانون وتاء القرية بأفرسونا القرية با ما لما تفسيري سيء أنطاكيا ونسو سيء وتاء القرية أما باب وني بكاء باب فائدة أكن سنو وتاء القرية شيء سيء القرآن باقي يكاو با أبن دي كده فائدة رأسين شيء سيء القرآن يكاو يشي سيدة سكزو موجم متانون وتاء القرية استطع ما أهلها سيء سكنيمي wato ƴan alƙaryar su ciyar da su kaga ba a ce istat'amuhum ba sai suka neme su saboda dan a nuna kan cewar ƴan alƙaryar da suka gani daga farko ba wai lalle su suka tambaya ba wato sun rinka bibiyan ƴan alƙaryar ne suna tambayar su wa zai ba mu abinci saboda mu matafiya ne da guzurin mu ya yanke wannan ba roƙo bane kada ka ce annabawan Allah su ma sun yi roƙo ba roƙo suka yi ba neman haƙƙi ne shi matafi yana da haƙƙin a ciyar da shi yana da haƙƙin a ciyar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abu shuraih al-khuzai a cikin sunan al-bukhari yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir a cikin sahih al-bukhari me nace sunan al-bukhari to sahih al-bukhari da sahih muslim muttafaqun alaihi hadisin abu shuraih al-khuzai yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليله yace duk wanda yake imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa da jaizarsa shine abincin saukar bako aljaiza shine aka fassara shi da cewa abincin wuni daya da kwana daya shine wato kai masa abinda zaka isa matuka wajen kyautata masa wannan al'ada ta samo asali tun zamanin annabi Ibrahim shi yasa sa annabi Musa da shi annabi Khadir akan ta suke kun san annabi Ibrahim shine da bakinsa suna zuwa mala'iku da suka zo masa faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin sai ya gaggawa zuwa ga iyalansa yazo da dan maraki wanda yake wanda yake gasashe to daga nan laraba suka dauki wannan al'ada in dai kai bako sai ka yanka masa dabiha idan ka yanka masa kaza to aibi ne wannan ba da naje da shi da kabilarsa duk marowata ne kaza suka yanka mu shikenan sai ta zama to aibi ta bi shi har abada ayyansa ba za a iya auren su ba yace zai wa zai aure daga wajen wayennan masu yanka mutane kaza sai dai ka yanka musu rago ko raƙumi ko dan tauri amma ba zancen wai ko ka je ka siyo abinci wai da ka siyo abinci ka kawo masa ina ai har yanzu kuma wannan al'ada tana har yanzu wannan al'ada tana nan ta Laraba musamman ɗan Najd har yanzu tana nan to a bisa wannan al'adar ne annabi Musa da annabi Khadir istat'ama ahlaha sai suka ce ku ba mu haƙƙin mu ba cewa suka yi ku ba mu na annabi ba ku ba mu na Allah da annabi a ku ba mu haƙƙin mu suka nemi ciyarwa daga gare su domin haƙƙin su ne ciyarwar ranar farko ga bako ta isa matuƙa wajen kyautata masa ce ta kwana uku kuwa haƙƙin sa ne na abinda aka saba yi a gida shi za a yi ranar farko ba abincin gida da aka saba yi ba za a yi masa shi abincin karamta wato na karinci za a yi masa ita ce ja'izarsa kwana uku kuwa cikamakin haƙƙin sa ne to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ya fice kwana uku kuma fa huwa sadaqatun tusaddiqu biha alaihi sadaka ce da aka bashi in ya wuce kwana uku to duk abinda aka yi masa sadaka yake masa amma kafin nan haƙƙin sa yake ci to a bisa zahirin wannan hadisin mazhabar Imam Ahmad take duk da yake sauran jumhurin malamai Malik da Shafi'i da Abu Hanifa sun ce sunna ce amma Imam Malik Imam Ahmad da Imam Layth ibn Sa'ad sun ce wannan wajibi ne haƙƙi ne dan haka idan ma mutun aka hana shi zai kwata ya dauka in ya ci ya fita amma kar ku ce ba mazhabar Malik bane kar mutun ya je yayi aje a kai shi wajen alƙali alƙali ya maka hukunci da abin da ke cikin risala ya ce kai sata ka nema din dai a baka ka ce ai akwai hadisin Abu Shuray in ya ji wa'azi ya baka shikenan in bai baka ba kuma kafin kwana uku haƙƙin ka ne to amma in mutum bai sani ba waɗansu sun ce haƙƙi ne wajibi waɗansu malamai sun ce haƙƙi ne ba wajibi ba to kaga wanda yake ce shi a wajensa a mazhabarsa ba haƙƙi ne wajibi ba in ka zo ka kama dukiyarsa ka ci sai ce ka sace masa kuɗi duk da yake akwai na'am bashi yaya bashi okay eh ko bashi ne tunda ai shine ma'anar haƙƙi ko bashi ne shine ma'anar haƙƙi ai yanzu wanda yake zai iya cin bashi ai zakatul fitr ta lazimce shi wanda zai iya cin bashi zakatul fitr ta lazimce shi saboda haka wanda yake da aka ce masa haƙƙin ziyafa tana kansa wajibi ne wannan da ya nuna mana irin abinda musulunci ya yayi na kula da wato bako da wanda guzurinsa yakan yanke a hanya saboda hali ne da mutum yakan shiga bai san irin wannan halin ba wanda ya san wannan halin sai wanda ya shiga irin wannan halin saboda haka kula da irin waɗannan yana da muhimmanci saboda a cikinsa akwai tafrijul kurbat yayewar bakin ciki da damuwa ga bayin Allah fa abau an yudayyifuhuma sai suka ki daukan nauyin bakuncinsu fa wajada fiha jidara sai suka ga wani garu yuridu an yanqadda yana dabda zai fadi yana dabda zai ruguzo ko kuma yana nufin ya ruguzo a zahiri wannan kalmar an yi ta kai komo a kanta shin garu yana da irada ko ko wannan majaz ne ba shi da irada an fada ne alamar da yake tare da shi na karkata yana nema ya fado ita ce iradar tasa ko ko a hakikatan yana da irada yayi niyyar zai fado kamar yadda zahirin lafazin yuridu an yanqadda yana niyyar ya ruguzo to garu yana da niyya to waɗansu malamai da suka ce akwai majaz a cikin alkur'ani akan yi zaurance magana wadda take ba zahirinta ake nufi ba sun kafa hujja da wannan aya suka ce yuridu an yanqadda wato alamun ruguzowa ta bayyana daga gare shi amma ba wai yana da irada bane shi Sheikh Al-Amin Al-Shinqiti a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan yace a wannan hakika ne babu majaz a cikin alkur'ani yana da irada tasa domin Allah ya tabbatar da irada ga jamadat abubuwa da ba su da rai kamar ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike tsakon kwani suka yi tasbihi a hannunsa saboda haka duk wannan ya nuna kan cewar wato abu ne wanda yake na ilimin gaibu wanda Allah zai iya sani mu ba za mu sani ba saboda haka shi garin yana da irada irin tasa to zai wannan ma'ana za ta iya tabbata a nan duk da yake mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan isti'ara ce uslubi ne na majaz kuma alqur'ani kuma larabci ya san wannan ya zo da shi to amma ko da an tabbatar da cewa wannan a hakikaninsa yake ba za a iya kore majaz daga cikin yaren larabci ba. Yaren larabci akwai majaz, kuma yaren larabci ya zo da nusus na Al-Qur'ani da sunna, kuma a cikin sunnar majaz ta zo tabbas. Koyaushe ina gaya muku hadisin Sauda da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Bukhari da Muslim da yace ula kunna lihaqan bi atwalu kunna yada, farkon wanda za ta hadu da ni daga cikin ku ko mata na, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda tafi ku tsawon hannu. Sai ma bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai tun kafin rasuwar sa, sai suka tashi suna gwada tsawon hannun su, kowa ya gani, sai aka ga Sauda hannunta dai yafi tsawo. Amma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka ga wanda ta fara mutuwa, Zainab ce ummul masaki, sai suka ce ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin tsawon hannu da kyauta. To wannan majaz ne ko haƙiƙa ne? Majaz ne, kaga daga maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka a kore majaz a cikin nususul wahyi, wannan mukabara ne, kamar yadda Ibn Qudama yace, yace wa ankara qaumun lil majaz wa huwa mukabara, waɗansu mutane sun yi inkarin majaz, wannan wato kamar take gaskiya ne, take haƙiƙa ne. Ba lalle ya zamanto a wannan ayar zai zamanto fuskar biyu, fuskar waɗanda suka ce zahiri take garu yana da irada, sai dai bamu santa ba, amma Allah ya san akwai wannan iradar, ya sanar da Annabi Khadir cewa wannan garin fa yana da niyyar kifowa da ruguzowa. Allah ya sanar da Annabi Khadir. Ko kuma mu ɗauka cewa a'a, ma'ana alamomi sun bayyana daga duk wanda ya gani cewa garin nan yana gab da faduwa, tunda za a iya ganewa tsagewar garu da karkatarsa, za a iya cewa wannan alama ce cewa garin nan zai fadi. To kaga shine aka ce, aka kira, aka yi isti'ara, aka ɗauki garin kamar mutum ne wanda yake da irada, sai aka ce yana niyyar ya fadi, kamar mutumin da kaga yana taga-taga zai fadi, kaga yayi niyyar faduwa kenan. To kamar garu ne da yake da wannan, sai aka kamanta garun da mutum, amma shi ba wai yana da irada ta hakika ba. To wannan fuska ce da za a iya cewa akwai ta. Ala ayyi halin, wannan magana ce ta malamai da suka tsawaita a wannan, akan wannan ayar. To almuhim da shi Annabi Khadir ya ga alamar wannan garu zai fadi, ko kuma Allah ya sanar da shi yayi niyyar faduwa garin, fa aqamahu, sai ya tsayar da shi, sai ya miƙar da shi. A cikin riwayar Sa'id ibn Jubair ya nuna cewar yayi ne da abu wanda yake mai saba al'ada, shine sai ya shafa shi da hannunsa kawai, sai ya tsaya. Mu'jiza ta Annabi, alama daga cikin alamomin annabci wanda yake ta saba al'ada. Qala, sai Annabi Musa yace, law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra, yace to ai da ka so, da sai ka karbi lada akan wannan abin, da sai ka ce su biya ka. Ma'ana mutane da muka zo abincin mu, haƙƙin mu ma sun hana mu, sai kai kuma ka je ka ce za ka yi musu gyara ba tare da ka ce a biya ka lada ba? Ai ya dace ka biya lada. Inkarin Annabi Musa ba wai inkarin yayi ihsani bane, tunda aikin alheri ne, annabin Allah ba zai inkarin aikin alkhairi ba. Abinda yayi masa shine ya tambaye shi to me yasa baka karbi lada ba? Ai kai, ai kana halin da ya kamata ka karbi lada, saboda muna da bukata, muna da buƙatar cin abinci, sun hana mu, to da ka karɓi lada sai mu samu mu ci abinci. Kuma wannan daga nan malamai suka ɗauka cewa mabiyi nauyinsa yana kan wanda yake bi, tunda Annabi Musa ya ce zan bi ka, ka koya min ilimi, saboda haka nauyinsa yana kan Annabi Khadir. Shi yasa ya ce me yasa baka karɓi lada ba don mu samu abinci? Saboda haka kun ga a nan, inda muna duba da ruhin Al-Qur'ani, abinda malamanmu alarmomi suke na ɗauko almajirai ba sa ciyar da su sai dai su kyale su su bara, sun saba wa wannan darasin. Haƙƙin almajirai, da in kai malami ne ka je ka ɗauko almajirai, haƙƙinka ne ka ciyar da su, don haƙƙin attabi' ya zamanto yana kan almatbu. Haka Ibn Ashur da waninsa daga cikin malaman tafsiri suka ce, da mun ɗauki wannan ruhin, da ba za mu shiga halin da muka shiga ciki ba na wannan masifar da wato a masifar rashin kula da almajirai yake kawo mana al'ummarmu. Muna gani yanzu daga fadar Papa Roma aka kawo kuɗi ta hanyar Reverend Kuka, aka ce za a ba mu almajirai sana'a wajen 30,000, daga cikinsu ko mutum 5 suka samu ya karba addinin Kirista ba asara bace gare mu kuma bayan da kudin al'umma zamu iya yi amma rashin guhi rashin kishi da rashin bibiyar da rashin sanin ya kamata nan aka samu hukuma wadda ta tsaya akan sha'anin gyara almajirancin nan akai mai ba ma gwamnati shawara akan tsangaya Dr. Bashir Galadinci Allah ya kare shi aka tsaya akai aiki shekara 8 yadda za a inganta sha'anin tsangayu da kula da sha'anin almajirci yanda ba zai zamanto suna yawo suna gararan baba ba a raba su da koyar ba a rusa makarantun ba ba a ce an hana ilimin alqur'ani ba amma a inganta shi ta inda zai zamanto kan cewa maimakon yaran nan a kyale su suna yawo suna zuwa gidan karuwai suna zuwa club suna zuwa kango ana amfani da su wajen siyo kwaya ana sa su a cikin harkar kwaya ana sace su ana zuwa ana yanka su ana tsafi da su ba irin munkaratin da ba a yi da su ka gani mutane ne sun taso kwakwale ne amma an wance kalar da su an watsar da su al'umma da za ta taso da kusan rabinta a cikin wannan hali suke yaya goban su za ta kasance bayan sauran al'ummomi duk yaran su suna tafiya makaranta suna samun ingantacciyar tarbiya mu kuma mun watsar da su akan titi wai muna ni cewa wai albarkar alqur'ani wallahi wannan ba albarkar alqur'ani bace alqur'ani bai zo ya sanya al'umma ta zamanto haka ba amma mun ki daukan wannan al'amari hukumomin da suka biyo baya suka sa kafa suka shura wannan al'amarin saboda ba su suka fare shi ba kuma mu kuma saboda mun zamanto cewa al'umma ce wanda yake bamu da mafada bamu da masu tsare haƙƙin al'umman mu ba wanda ya isa ya tirsasa hukuma cewa wannan abin maslahar al'umma ne ba kai isa ba dan kai ka zo ka ce abinda waccan gwamnatin ta yi kai ba za ka yi ba abin ba siyasa bane al'umma ne abinda waɗansu kasashe suke kenan kasashen yarbawa abinda suke kenan wata hukuma ba ta isa ba abinda yake zai kyautata al'umma wata ta zo dan siyasar ta daban ce ta sa kafa ta shure dole su ci gaba da wannan al'amarin a ce mun rasa yadda zamu lizinta ma hukumomi da suka biyo bayan hukumar mallan shekaru da suka fara aikin wannan sha'anin almajirai din ba mun sake sanya mun kasa mun gaza mu sanya hukuma ta ci gaba hukumomin da suka zo baya kuma hukumomin sun ki kuma aka tsaya ana zura ido akan su kuma mun shiga mun yi babatu a cikin gidan radio sai dai mu rinka babatu akan siyasar yau ana yi da wannan yau wannan yau wannan yau wancan amma ba akan maslahar al'umma ba ya kamata mu farga ya kamata mu fadaka ya kamata mu fada kuma ya kamata mu tashi mu ji masu shiga suna magana akan siyasa irin wannan ita ce siyasa domin siyasa shine gyaran al'umma siyasa ba shine sharri da kutukutu da gulungwita da wane ne ba da suke fada dan ka samu mulki ba shine siyasa ba siyasa abinda zai gyara al'umma kuma wallahi mushkilan nan ta almajirai idan ba mu tashi mun gyara ta ba time bomb ne muke zauna akan sa duk ga sunan kwarai da gaske da matan aure da yara mata duk ga sunan su ma duk al'umma duk an sa an wance kalar da tsarin su to shahidi a wannan shine wannan magana ta annabi Musa wanda malamai suka dauka daga nan cewa attabi kamar yanda Ibn Ashur ya fada bari in gaya muku maganar sa dan ku san cewar ba yace wa fihi ishara ila anna nafaqat al atba' ala al matbu' wannan nuni ne a cikin wannan ayar da cewa daukan nauyin mabiya akan wanda ake bi ne daukan nauyin annabi Musa almajiri yana kan malamin sa al-Khadir to shine muke cewa daukan nauyin almajire yana kan alrarman su da ya dauko su yaje ya karbo su daga wajen iyaye idan ba zai iya ba to haƙin iyaye ne su dauki kayan su ba su cece su ba su ce al'umma za ta dauki nauyin su wannan ba tawakkali bane in tawakkali ne akwai wanda ya kai annabawa annabawa gashi suna magana ujira annabawa ne duk su biyun inda haka ne mun ce ai shikenan za su samu albarkar alqur'ani ku za su samu albarkar makaranta amma sai suka ce lattakhatta alaihi ajra da ka dauki lada akan wannan ka dauki mataki wanda zaka nemi abin da zaka ciyar da kanka to da annabi Musa ya gaya masa haka qala hadha firaqu bayni wa bainak
sa'udabbiruka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فعرضت فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
نعم قال هذا فراق بيني وبينك سي النبي الخضر يتي مع النبي موسى يتي تونن نيفا ربوة أكاني نادك أنا نظام ربو shine kun ga mutum haka ake son azama da rashin sassauci kuma wannan shine shari'ar masu hankali idan mutum ya bada kalma ya tsaya akan kalma yace annabi Musa ya ga masa cewar wannan ce ta karshe shi kuma ya dauki wannan saboda haka na uku na zuwa wata kila ma yana da shauƙin ya koya masa wadansu abubuwa amma yake tunda kalma ce an tsaya akai haka za a tsaya yace hada firaqu baini wa bainak wannan shine mararraba shine rabuwa tsakanina da kai to sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra to yanzu ka da sannu kafin rabu da kai dinnan zan baka labari da fassarar abunda ka kasa yin hakuri akan sa fassara ma'anar wannan abin ta shine ma'anar ta'wil ai ma yaqulu ilayhi al-amr domin kowanne al'amari yana da hakika a bayan sa to wannan hakikar bayan kowanne wannan al'amarin da nayi da abin da yake nufi to shine yanzu zan baka labarin sa yace amma safina kaga dai kwalkwale fa kanat li masakina ta kasance ta wadansu musakai ne daga nan ne malamai suka dauki cewa almiskin halin sa yafi faqir domin miskin ga su an ce miskinai amma suna da kwalkwale to dan haka suke cewa miskini shine wanda yake da abu yana da dukiya amma bata ishe shi ba faqiri ko bashi da komai saboda haka faqiri halin sa yafi muni bisa miskini shi yasa ma a tartibin wajibcin sadaka aka ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masaki sai aka fara ambatan al fuqara dan sun fi tsananin talauci sannan aka fara ambaci al masaki wannan kuma shine aka san mazhabar malik a mazhabar malik shi ya ce miskinan miskin shine wanda yafi tsanani tunda an ce au miskinan za matraba miskini wanda yake damfara da turbaya amma wannan auza yafi bayani tunda an mallaka an tabbatar musu da mulki saboda haka miskini yana da mulki sai dai bai ishe shi ba wanda kuma yake nuna mana ba kowanne wanda yake da abu bane zaka ce ba miskini bane yanzu kaman mayawanci masu aikin albashi masakai ne suna da albashi to mutum an bashi albashi kafin wata yazo ya ci bashi sannan ka ce wannan mawadaci ne saboda haka mai albashi za a iya bashi zakka za a iya ba mai albashi zakka don ta'arifin maskana ya hau kansa ba irin albashin zamanin khulafa'ur rashidin bane da ake nuna bukatar mutum a bashi abinda zai isar da bukatarsa na'am yace amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahr suna aiki a cikin teku wato suna aikin fito suna samun lada wanda ya nuna kaga dai abinda muke fada mutum zai iya samun hanyar sana'a yana yi amma duk da haka miskini ne kaga bai ishe su ba shi yasa suka zama to miskinai fa aradtu an a'ibaha sai ne nufin na aibatata na bata wannan kwalakwalan nasu wa kana wara'ahum malikun alhali a bayan su akwai wani sarki ya akhudhu kullu safinatin ghasba yana kwace dukkan kwalakwale dukkan jirgin ruwa lafiyayye amma sai aka shafe na atin ay kullu safinatin salihatin ghasba dukkan kwalakwale mai lafiya to yana karbe shi ghasban ta fuskar kwace ta hanyar kwace wato ba ta hanyar maslahar al'umma ba ta hanyar ya kwace don maslahar kansa yace da shi da kwalakwalen da abin da ke ciki din nasa ne kamar yadda al'adar sarakunan fir'aunoni su ka san fara'ina da aka suka gina pyramids din nan ba wai lada ake bayarwa ba tilas ne za a saka ka je kai bauta wajen aikin abin da sarki yake so yi ba zancen haka in yana da gandu tilas za a kwashi mutane su je su yi noma a wajen saboda talakawa a wajen su kamar bayinsa ne kamar mallakarsa ne to shi wannan sarki abin da yake yi kenan to shi al-Khadir ya san da wannan barna da take gaban su ya san cewa in ya aibata kwalakwalan idan sarkin nan yazo ya ga wannan kwalakwalan aibatacce ne ba zai kwace ba zai ce ku tafi iya ya sake su amma in lafiyayye ne ku sai ya kwace musu to shi saboda abinda Allah ya sanar da shi na ilimin da yake akai wanda Allah ya sanar shi bai sanar da Annabi Musa ba ya san wannan saboda haka sai yayi wannan aiki wanda zahirin sa barna ne amma barna ce mai sauki akan barna akan ije barnar da ta fita irtikabu akhaffid dararain ya bata dukiya ya bata bangaren dukiya dan mafi yawan ta ya kubuta domin da ya kyale bai aibata ba gabaki ne zasu kwalakwalan wannan ku daga sun zo checkpoint na sarki ya duba aka yi inspection aka duba aka ce abinnan ranka ya dade wannan bata gaci da kai ba irin taka bace yaje do ku tafi matsiyata in yace musu haka to shikenan kaga shikenan sun tsira suna wucewa sai su gyara kwalakwalan su shikenan dukiyar su ta kubuta to a bisa wannan ake cewa zaka iya yin tasarrufi a cikin dukiyar wani indan maslaha ne shine kamar ana yin gobara a cikin gida ka fitar da kayan gidan ka je ka fitar da su daga ciki gashi dai mallakar sani domin in ka bar su za su kone ka fitar da su duk da yake fitar da su din zai kai ya zuwa ga wata kila iya sace su amma menene kake yi dan gidan ya tsira da sauran dukiyar da ke cikin gidan ta tsira zaka iya yin wannan tasarrufi a cikin mulkin wani kuma haka zalika ka'idar khaffud dararain barna karkadan akan ije barna wadda take me wadda ta fita girma wa amma al-gulam shi kwa yaro da ka gani fa kana abawahu mu'minaini iyayensa sun kasance mu'minai ne wato mu'minai ne akan addini wanda yake na Allah ma'ana addini da yake karbabbe a wajen Allah akan wani addini ne Allahu a'lam akan addinin Annabi Musa ne akan addinin Annabi Ibrahim ne akan wani addini ne Allahu a'lam fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra sai muka ji tsoro kada wato ya shigar da su ya tilasta su akan dagawa da kafirci ya hawar da su cikin dagawa da kafirci wato saboda soyayya gare shi ya zamanto cewar ya kafirta kuma ya ja su akan zuwa ga kafirci wato daga abin da ya gani na yaron Allah ya sanar da shi cewa wannan yaron a bisa tarkibin sa a halin sa idan ya girma kafiri zai zamanto mai dagawa kuma saboda dabi'ar iyaye da san ƴaƴa musamman a cikin riwayoyi da suka zo sun nuna cewa yaro ne mai kyakkyawar kama duk cikin yara babu kamar sa a kyau saboda haka wannan kyan zai sa a so shi to wannan san da za a yi masa zai sa duk abin da ya kai ya zuwa gare shi sai a biye masa wanda biye ma wannan soyayya za ta iya bata imanin waɗannan iyaye to shi yasa a dauke shi daga idan su a raba su da shi shine rahama a gare shi shi ne ce fa'aradina sai muka yi nufi an yubdilahuma muka yi niyyar an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zaka Allah ubangijinsu ya baddala musu ya musanya musu da wanda ya fi shi alkhairi wajen tsarki wa aqrab rahma kuma wanda ya fi kusa wajen jin kai a gare su ba lalle ya zamanto mai jin kai a gare su ba ba lalle kuma ya zamanto kan cewar mai taskiya mai tsarki a wajen Allah ba to sai yayi nufin yayi ce in Allah ya raba su da wannan ana kaunar Allah zai ba su wani wannan wato tasarrufi ne ba a cikin shari'a ba a cikin shari'a ba ta wato da tace ga yadda za a yi tunda ba za ka san wannan ba tasarrufi ne a cikin abinda Allah ya sanar da shi da wahayi cewa wannan shine aqibar wannan yaron rahama a gare shi shine a dauki ransa domin in ya girma zai zama kafiri saboda haka da Allah ya dauki ransa yana yaro kaga me zai faru zai shiga aljanna duk yaron da ya mutu kafin ya balaga aljanna zai shiga saboda haka wannan darasi ne na cewar duk hani in Allah ya hana ka da abu to ka yadda da hanin Allah alheri ne gare ka dan Allah baya abu sai dan alkhairi yanzu kaga iyayen wata kila sun yi kuka akan rashin wannan yaron amma ba su san menene tawilin wannan abin da ya faru ba na dauke ran shi yasa ake cewa sirrin kaddara baya bayyana sai a cikin aljanna ga yan aljanna wata masifa da Allah ya sako maka wani mukami da kake nema da Allah ya hana ka sai a cikin aljanna kace la ilaha illallah yanzu ashe abinda Allah ya tana dan mun kenan sai lokacin zaka gane to shine Allah ya daga cikin wannan ilimin Allah ya dan buncina mana mu gani yanda tasarrufin Allah jalla wa ala yake a cikin halittarsa dan ka zamanto mai sallama ma kaddarar Allah yanzu ko su waɗannan misakai da annabi Khadir ya bata musu kwalakwalan su watakila sun ji haushin sa kuma sai za su je hoshi amma da yake sun san shi ba su ce komai ba tunda ma ba su karbi lada ba amma da suna zuwa suka ga sarki ya duba aka ga rami yace to ku je tunda akwai rami a jikinta sai ce ka ya za su ce sai su fallance shi sai su kallace shi ashe kaga gara da kai mana wannan al'amarin to haka sha'anin kaddara Allah take ba a sanin sirrinta sai wanda ya yi ta sai kuma wanda Allah ya hangar da shi ga saninta sai dai shi mumini ana so ya yi itikadi da cewa khairuhu wa sharruhu min Allah alheri da sharrin duk daga Allah yake kuma zaɓin Allah shine yafi alkhairi a gare shi to kaga wannan ta zamanto maslaha ga shi yaron kuma maslaha ga shi ga su iyayen wa ammal jidaru sai ku shafe tambayoyi shi kuwa bango fa kana li gulamaini yatimaini ya kasance na waɗansu yara ne ƙanana marayu fil madinati da suke a cikin wannan gari wannan madina wa kana tahtahu kanzun lahuma a ƙarƙashin wannan garu akwai wato kanzu dukiya wato rufaffen binnanniyar dukiyar da aka binne ita ce alkanz ita ce wanda idan mutum ya same ta bai san me ita ba zai fitar da humusi sauran nasani alkanzu ba in ka samu kanzu 1/5 zaka fitar 20% zaka fitar masha Allah 20% zaka fitar ba 10% ba 20% alkanz shine abinda aka binne ba sai lalle abinda aka binne lokacin jahiliya ba abinda aka binne a wuri wanda yake ba wanda yake zaune to su suna da kanzu kanzun lahuma akwai binnanniyar dukiya gare su wa kana abuhuma saliha mahaifinsu ya kasance salihi an ce abuhuma din nan tattaba kunnan su ne kakan kakansu shi salihi ne fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma sai ubangijinka yaso su isa su balaga ya zuwa ga mafi wato munzalin karfin su shine cikarsu lokacin da yake za su iya killace dukiyar su shine shekara 18 kamar yanda Sheikh Abdullahi yake yace dama wannan shine shekarar cikar kammala hankali hatta idza wabtal yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastu minhum rushda hatta idza balagun nikaha malum malikiya sun fasara da shekara 18 to fara da rubuka an yabluga ashuddahuma shine shekara 18 wa yastakhrija kanzahuma su fito da binnanniyar dukiyar su rahmatan min rabbik jin kai daga ubangijinka wato saboda jin kai yayi musu haka yasa aka tsare garun da garun ya fadi wannan dukiyar ta su sai ta bayyana sai ta salwanta saboda su yara ne marayu ba za su iya kare dukiyar su ba amma in suka kai munzalin karfin su kuma suna da bayanin inda dukiyar su take garun yana nan ya sutur ya kare dukiyar su sai su haƙo sai su dauki dukiyar su kaga ba Allah ya kiyaye su ba to wannan rahama ce daga ubangijinka rahama gare su da rahama ga kakansu saboda ya rike Allah Allah ya rike masa amanar sa wato wannan aya ce da take cewa Allah yana rike alƙawarin bayinsa hatta a cikin zurriyar su wanda suka wuce ma da ƙarni bayan ƙarni Allah sai ya kiyaye mutum da salahar mutum Allah sai ya kiyaye shi hatta a cikin tattaba kunnan sa Allah ya tsare shi ya tsare masa alheri ya tsare wannan alherin a cikin zuriya shi yasa ake son mutum ya zama mutumin kirki dan kirkin ba zai tsaya a kanka ba zai wuce hatta waɗanda za su zo daga bayanka yace wa ma fa'altuhu an amri duk wannan abin da nayi ba nayi shi bane bisa umarnin kaina wato daga umarnin ubangiji na ne ya gaya ma annabi Musa wannan yace da kake min inkari ba sa ba ni na sa kaina ba ni ma umarni nake bi saboda haka wannan shine dalilin da malamai suka ce annabi Khadir annabi ne ba waliyi ba kuma wannan ya rusa abinda waɗansu batattu suke nema su dauka daga wannan kissa kamar yanda Ibn Ashur yayi doguwar magana yace wannan tasarrufi na al-Khadir waɗansu da da'awar ilhami sun dauke ta don su rushe shari'a mun dan yi ishara gare ta sai su ce wai ai ilimin ladunni yafi ilimin haddathani fulanun an fulan wato wai ilimin riwaya shine wai ilimin shari'a wanda muke cewa mun ruwaito daga wani kamar yadda ake ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wai ilimin da zaka ce haddathani qalbi an rabbi zuciyata ta gaya mun daga ubangiji na to kasan duk wanda ya kawo wannan ya so ya ruguza shari'a Allah bai sanya wahayi ga wani ba bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilhama fahimta ce ta nassi kuma dole sai an bijirar da ita ga alqur'ani da sunna ba a daukan shari'a daga gare ta shi yasa dukkan malaman usul sun tabbatar daga cikin masadirul shari'a babu ilhama masadirul shari'a da abinda ake daukan hukunci na shari'a da shi babu ilhama ba za ka ce wani ya samu mukashafa ko an nuna masa wani ba a cikin mafarki ko an saukan masa ya ga al-hadiru ya qadatan ya bashi wani hukunci ko ya bashi wani sirri duk wannan ba a daukan shari'a daga gare shi to ka'ida abinda yasa annabi Khadir yayi waɗannan abubuwa saboda shi ma annabi ne da yake da wahayi gashi ya ce wa ma fa'altuhu an amri dalika ta'wilu ma lam tasbi alayhi sabra yace to wancan bayani da nayi maka shine fassarar abinda ka kasa hakuri akan sa nan sai yace ma lam tasbi bai ce ma lam tastati ba kamar yanda ya faɗa a farkon dukkanin su ma'anar su daya sauki ne yafi sauki ka ce tastati baka faɗi ta din har biyu ba tastati akwai dan nauyi sai aka ce tastati kuma da tafannuni na alqur'ani gwaninta ta balagar alqur'ani bai kamata a maimaita maka kalma sau biyu ba kusa da kusa sai a kawo wata dan a nuna maka cewar wato ya alqur'ani fasihi ne balarabi ne na hakika to shine a matsala ta ƙarshe shine rayuwar Khadir kun san nace muku zan ambata waɗansu malamai sun ce al-Khadir yana da rai yana nan kuma ana ganin sa shine abinda Ibnu Salah ya faɗa da Imam Nawawi haka zalika an ce Ibnu Daqiq al-Id ma ya faɗa kuma shine maganar malaman sufaye kusan ijma'in malaman sufaye ne cewa Khadir yana nan da rai waɗansu malamai kuma suka ce al-Khadir ya mutu ba shi da rai an yi shi amma ba shi da rai daga cikin su akwai Imam al-Bukhari da Imam Ibrahim al-Harbi da Al-Qadhi Abu Ya'la Ibn al-Farra daga cikin malaman Hanbaliya da Al-Qadhi Abu Bakr Ibn al-Munada da Al-Qadhi Abu Bakr Ibn al-Arabi al-Maliki kuma shine mazhabar Ibn Taymiyyah da al-Majrin sa Ibn al-Qayyim kuma akan sa malaman hadisi suke cewa al-Khadir ba shi da rai babban hujjar su da yana da rai da ya zo ya yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Musa yana da rai ba shi da yadda zai sai da ya zo ya bi ni Musa da suke tare da Khadir ya ce da yana da rai ma wasi'ahu illa tiba'i ba shi da wata sai da ya zo ya bi ni to sannan kuma a ce al-Khadir da yake koma bayan Annabi Musa bai zo ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba gashi Allah ya ce ya dauki alƙawari wa yatakhadha rabbuka wa yatakhadna mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna Allah ya dauki alƙawari da dukkan annabawa in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suna nan za su zo su yi imani da shi su yi mubaya'a da shi su taimake shi to inda al-Khadir yana da raida ya zo ya yi wannan tunda abinda Allah ya ce ya dauki alƙawari daga annabawa ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran kafin rasuwarsa da ƴan kwanaki yace ara'aytukum laylatakum hadhihi fa ala ra'si mi'ati sana la yakunu ala wajhi al-ard mimman huwa alaiha al-an kun ga wannan daren da kuke ciki haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata ran bayan sallar isha to idan shekara 100 ta cika babu wani wanda yake bayan kasa da zai zaman to yana da rai saboda haka in al-Khadir ma yana nan to da wannan daren ya mutu da cika shekara 100 to wadansu sai suka ce a ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar mutanen bayan kasa ne amma banda mutanen cikin teku wai annabi Khadir a cikin teku yake shi yasa ibnu taymiya yace sahabbai gabaki ɗayan su ba a ruwaito wata riwaya ba cewa wani daga cikin su ya ga Khadir ɗan baya ne suke cewa sun ga Khadir yace aljani ne yake bayyana gare su aljani ne sahabbai saboda ƙarfin imanin su da waltakar su shedan bai isa yi wasa da su ba shi yasa baya zuwa musu shi yasa ba a samu riwaya daga sahabbai ba amma ɗan baya su da suke ba kamar sahabbai bane karfin su ba kamar karfin sahabbai bane sahabbai fa a cikin su sayyidina Umar shedan in ya hadda shi wata hanyar yake bi to saboda haka su ɗan baya ba lallai su samu wannan tsarkakar ba saboda haka aljani zai iya bayyana a gare su yace kuma al-Khadir din nan fa yana bayyana hagga Yahudawa yace shi ya san synagogue na Kirista da ake kiranta kanisatu al-Khadir wai anan yake bayyana yace nasara su ma suna ganin Khadir suna cewa yana nan saboda haka ba wani abu bane wasan shedan ne shi yasa kaga masu tafsiri yace ibnu Ashur yace fakunu ala hadarin mimman yaqulu akhbarani al-Khadir yayi shi da uslubi na larabci fakunu ala hadarin mimman yaqulu akhbarani al-Khadir yace ku zamanto cikin ku taka tsantsan da duk wanda zai zo yace na ga halluru ya bani labari yace ku yi hankali da shi wato ma'ana dan shafi mu lera ne Allah ya kiyashe mu saboda haka mafi rinjaye al-Khadir ba shi da rai akan wannan muhaqqiquna na malamai suke kuma ga dalilan su wanda muka faɗa babban kuma dalili da yake nuna wannan babu hadisi da ya inganta cewa al-Khadir ya bayyana zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga sahabbai abinda suke ruwaitowa shine lokacin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanka aka binne shi sai suka ji wani sauti suna jin sautin amma ba su san mai faɗa ba sa ganin mai faɗa yana musu ta'aziyya yana cewa inna lillahi wada min kulli faqid wa aza'an min kulli musiba faltahtasibu zuwa karshen riwayar tana nan cikin hilyatul awliya da waɗansu littafai na hadisai amma isnadinta bai inganta ba to a ciki sai aka ce fakanu ya rauna annahu al-Khadir suna ganin cewa wai Khadir ne su waye suke ganin haka shi kansa wanda ya faɗa ba a san wanda ya faɗi wannan maganar ba domin wanda yake wannan magana zai iya zamantowa muminin aljani ne amma sai waye ya fassara cewa al-Khadir ne waɗansu daga cikin masu riwaya ne to ita kanta ma riwayar ba ta inganta ba babu wata riwaya wadda ta inganta mafi kusancinta ita ce wadda Ibn Hajar ya ce wata ran Umar ibn Abdulaziz yana tafiya tare da wani mutum sai wani daga cikin mutanen sa yace kaga na ganka kuna tafiya tare da wani tsoho yace ka ganshi yace eh dan yace to lalle kai mutumin kirki ne yace ai wannan da ka gani al-Khadir ne shine yake nuna min yadda zan yi abubuwa kuma yayi min addu'a yayi min bishara cewa zan zamanto khalifa to wannan riwayar su ne wanda Ibn Hajar yake cewa to waɗanda suka ruwaito kamar dai babu laifi a gare su amma ita ma bata inganta ba bal an yi nafayin dukkan wata riwaya da ta zo akan Khadir daga wajen fitattun malaman hadith saboda haka kada a rudu da irin waɗannan abubuwa, to waɗanda ma za su ce sun ga Khadir ya gaya musu kenan, ballantana waɗanda za su ce wani shehi ne ya gaya musu. Saboda haka babu uzuri, babu hanyar tsira sai ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ta hanyar Alkur'ani da Sunna. Karka bari a raba ka da Alkur'ani da Sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan kome, da sunan kome. Babu madogara ga wani wanda yake so ya fita daga Alkur'ani da Sunna, a cikin Alkur'ani da Sunna. Saboda haka wannan kissa ta Annabi Musa da Al-Khadir ba madogara bace ga wanda suke so su fita daga Alkur'ani da Sunna. Kar ku yadda a rinka ce muku ga ayarku ya ku ɗan haƙiƙa, ga ayarku ya masu riko da ilhamar waliyai, ba haka bane. Duk wannan abu ne, duk abu ne wanda yake zai raba ku da Alkur'ani da Sunna, to baya cikin Alkur'ani da Sunna kuwa. Mai riko da su, wannan shine tsiran mu, kamar yanda Allah madaukakin sarki yace wato qad ja'akum nurum burhanu min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, hujja ta zo muku daga ubangijinku kuma mun sauka muku da haske wanda yake mai bayyanawa. Allah ka cika zuciyarmu da wannan haske na Alkur'ani. Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya, ƙarya ka ba mu ikon nisantar ta. Allah ka yafe mana kurakuranmu. Allah ka yafe